جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم عظيما على إرغام أنس النواصب. جزى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تصوروا السلام عليكم. ذاك صورة قرأت لك تأجيل المسلمين ليسنا نياك على كربلاء عند دكتور محمد منصور إبراهيم مقبل سيدر أهل البيت لسهب بيتا نيجيريا إكي جهر سوق سوية ولكا تاريد أني هولك أسلام دكتور قوزا مفارقة باتر دوانا لكتاكي daya da cikin mutane suna tsammanin malaman sunna da suka ce a kan baki daga kurta a cikin rikicin da suka faru da kanin iyayenmu musulmin farko sun faɗi haka ne don suna son a boye gaskiya wannan kuwa kuskure ne babba tarihin magabata musamman ma dai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na da bambanci da sauran tarihin mutane baki daya dalilin kuwa shi ne ba za ka iya raba tarihin su ba da na mai gidansu wanda shi ne Allah ya ɗora mu alhakin tarbiyyarsu da shiryar da su zuwa ga gaskiya. Dalili na biyu kuma shi ne kasancewarsu mutanen da Allah ya zaɓa kuma ya fifita su albarkacin zamowarsu tare da amintaccen Allah masu ba shi shawara, masu taimakon sa, masu bin sa sallah, masu ba shi zakka, masu taya sa jihadi, masu ba shi aure, masu makwabtaka da shi. Kuma waɗanda tarihi ya tabbatar sun fifita shi a kan kowa da kowa. Kai, har ma sun kashe iyayensu da danginsu a wajen kariyarsa. Haka ma, duk abin da suka mallaka na duniya sun sadaukar da shi domin wannan farin masoyi da ba su taɓa haɗa kowa da shi ba. Wannan magana ba naji ba ce, maganar Allah ce. Mutum har yakan yi mamaki irin yadda wannan lamari zai shige ma wasu duhu. Alhalin ga shi nan baro-baro a wurare cikin Alkur'ani da ba su tsirguwa da habban mutane ne kamar kowa ta fuskar cewa suna iya yin kuskure ko laifi amma bambancin su da sauran mutane shine suna da ƙarfin zuciya da shaidar Alkur'ani. Bani zaton wannan magana ta buƙaci a kafa mata hujja sai kaga wanda ba shi da wata masaniya sam-sam game da Alkur'ani. Don haka idan sun yi kuskure sun samu yafiyar Allah tabbacin suyar da duniyar aljanna. Wannan shi ne dalilin da ya sa malaman sunna suka fifita kan baki daga faɗin abin da ya gudana a tsakanin sahabbai domin bakin rijiya ba wurin wasan makaho ne ba wanda kuma duk ya tazarci da neman kurakuransu da ayyubansu zai waye gari yana raina su ko ya kyamace su alhalin Allah ya umarce su da darajanta su da ƙaunarsu da ya musu addu'a. Kaga a nan shi ne ya faɗa ruwa. Da gaskiya abin da ke nuna mana cewa ba wai rufin malamai shi ne a boye gaskiya ba. Za mu ga ai duk tarihin nan da suka ce mu kame baki daga cece ku ce kanka su suka rubuta shi. Ba su ɓoye komai daga cikinsa ba. Sawa'un mai daɗi da maras daɗi na gaskiya da na ƙarya sun fi faito mana kowanne a matsayin ruwaya da aka faɗa kuma sun kawo wanda ya faɗe ta. Dalili na uku da ya sanya malaman sunna ɗaukar wannan matsayi shi ne la'akari da suka yi da yadda tarihi ya gauraya da ra'ayoyi da sun zuciya na ɗaiɗaiku da na ƙungiyoyi waɗanda ba su jin ciwo sai su ƙarya don cimma wata manufa. Ko ai ban ta wani kowar zanta ga su kuma tarihi bai samu irin hidimar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu ba na cikakkiyar kulawa da tantancewa tare da bambanta ingantacce daga wanda ba shi ba. Tudu da ƙari kuma sai marubuta iri-iri suka bayyana kowa da irin fassarar da yake yi ma abin da ya auku. A dalilin haka sai aka yi taimo wasu ruwayoyi gyaran fuska wasu aka sauya su aka karkata alhairansu suka koma shauri wasu kuma aka ƙara musu matsayi suka kai inda ba su cancanta ba. Daga nan za mu fahimci cewa kanu bakin da aka ce a yi don maslahar mu ne kada mu faɗa ƙarin jiya janyo ma kanmu sabiya kan abin da ta asali bai shafe mu ba. Daman dai maɗaukakin sarki bai ajiye tarihin wasu abin hisabi ga wasu ba domin yana cewa wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kowanne mai rai baya janyo laifi ta akan kansa kuma laifin wani baya shafuwar wani sannan zuwa ga ubangijin ku ne makomar ku take sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna sabani a cikinsa هما ياتي من ابتلى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يدل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا مؤذبين حتى نبأثر اصيلا. يبقى انت يا سيدي ضل خلفان ياتي السيوة يعني كما بايا اقولتي اللي يسوني كما متفل شيء ما تأجب شروع ما هسي ما عيقو منذ شيري كما بواعي يسركي هروا يسي تشيوا تلك أمتي قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وكا على الأمة كيدة تاسوئي أبين لتا أولك تانا جني كما عندك أولك تانا خني كما رزاء تنبيق أبين لتكو تسل شسنا عيقا تاعبا تاني إن بايا سهب بيبي بمدل كدو النمار جنوك وقودا باس دو تسيدا رزاء القرآن فزما يا الجنة أما سنة سورة البكرية هلوك يا شسولة في أيو سارة كما قبع سنسو عجيني يا سنسن سنسو مرور أمسو أبن دا الله يشي ملتعين الدعاء لكي زما قبع سا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كما قبع سنسو قبعان سنة سيوا يا أبنجد مصغاقا كامنا كما قبع سنسو قبع gawon ba da gaskiya kuma kada ka sanya jin haushi a zukatanmu game da waɗanda suka yi imani ya ubangijinmu hakika kai ne mai jin sai mai tausayi. Wannan ita ce fahimtar malamai sunna na farko wadda shehin malami Ibn Abidin al-Qayrawani ya faɗa a cikin risala da kuma Ibn Abil Iz al-Hanafi a cikin sharh al-Aqida al-Bahawiyya da al-Imam al-Barbahari a cikin sharh al-Usul as-Sunna da dai sauransu. Ko a yau da a ce kowa zai kama bakinsa da ya ci alheri mu ma dai sai mu ja bakunkunanmu mu lazimci kawai ki mu sa musu linzali amma tun da yake har wasu na kuɗa kansu a cikin wannan sha'ani ƙarfa tsinci labari kai wanne iri ba tare da sun san mafitarsa ko mashigarsa ba sa'annan su koma da zagi da cin zarafi wani lokaci har da la'ana da ɗibar albarka ga musulmi magabata. To ya zama wajibi duk mai abin faɗa bisa ga hujja ya fito ya faɗa ba don ba da kariya ga magabata ba su kam tuni suna cikin ganin sakamakon aikinsu a'a don kare waɗanda aukonsu cikin wannan lamari na iya janyo masu rubushi da gamuwa da fushin Allah da fuskantar misali mai tsanani. Abin da ya rage mu faɗi a nan shi ne tarihin musulunci a cikin tufafin da abubuwan jin daɗi da murna da alfahari alfairun da ke cikin su sau da yawa sun ninka shirinsa tarihi ne da wata al'umma ba mu ba ba za ta iya kawowa ba don haka mai da hankali kawai ga wuraren da aka yi kurakurai ko shaidan ya ci galaba a kan mu ba yin adalci ne ga tarihin wannan al'umma ba. Misali a duk tsawon shekaru 30 na halittun khulafa'ur rashiduna guda hudu yakin ba ta duniya kasal akali alhalin an yi jihadi da cin birane da isar da saƙon musulunci sau dubunne da dama a tsawon shekara 100 na daular bani umayya wurare kaɗan ne musulmi suka raba ma kansu wuka a yayin da sun isar da saƙon Allah zuwa ga kusan duk duniyar da take raye a wancan lokaci. To ina adalci in muka rufe alheri muka so na sharri shi kaɗai rikicin Karbala na ɗaya daga cikin matsalolin da suke da muni a cikin tarihin musulunci na farko mafiya yawa daga cikin rubuce-rubucen da aka yi a kansa ba a gina su bisa ga ƙa'idojin rubuta tarihin musulunci ba. A cikin wannan rubutu za mu kasance yin adalci wajen bincika abin da aka rubuta a kai za mu kuma yi bayanin mummunan tasirin da aka rubuta a kai za mu kuma yi bayanin mummunan tasirin da waɗannan rubutu-rubutun suka yi a cikin al'ummar musulmi sannan mu ba da shawarwarin da za su taimaka mana don mu kira daga wuri ɗaya mu ƙarasa gaba. Asalin wannan littafi shi ne babi na bakwai a cikin littafinmu ƙaddara ta riga fata wanda aka fara buga a shekara ta 2005 miladiyya kuma da wannan sunan ne wasu ƴan uwa matasa suka buga shi a Kaduna. Daga bisani na sake nazarinsa sai ya ci a shafina na Facebook a shekara ta 2011 miladiyya bayan lura da muhimmancinsa da samun shawarwari daga masu karatunsa sai na sake fitowa da shi a cikin majalisi 38 a sabon shafina na Facebook /Dr.Mansur Sokoto. Ina roƙon Allah ya sa wannan ɗan littafi ya zama mai amfani da kawo gyara a cikin al'umma.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء الحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Na farko zai yi kyau mu soma da takaitaccen tarihin mutane biyu waɗanda zancen Karbala yake kewaya a kansu su ne Sayyidi Husaini ɗan Ali da kuma Yazidu ɗan Sayyidi Muawiya wane ne Husaini shi ne shugaban matasan aljanna Sayyidi Husaini ɗan Ali ɗan Abu Dalib ɗan Abdul Muttalib ɗan Hashimu mahaifiyarsa ita ce Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a cikin watan Sha'aban na shekara ta hudu bayan hijira watanni sha ɗaya ke tsakaninsa da wansa Alhassan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa suna ya kuma yanka masa rago a lokacin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Husaini na da shekara 6 da wata 7 Husaini ya fi kowa kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙasan jikinsa amma Alhassan ya fi shi kama da shi ta saman jikinsa sun ta su kamar tawaye saboda kusancin shekarunsu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so su da ƙaunarsu irin so da ƙaunar da ba su koyuwa yakan yi musu addu'a yana cewa ya Allah haƙiƙa ina so su ya Allah kai ma ka so su wannan ya sa musu farjini da muhibba ba na wasa ba a wurin sahabbai waɗanda ƙaunar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa suna son duk abin da yake so kuma yake ƙauna Husaini ya yi tarayya da ɗan uwansa Alhassan a wata farala wanda suka keɓanta da ita ce kasance wasu shugabannin matasan aljanna Sayyidi Husaini ya fara halarta ya ƙoƙon musulunci tare da ɗan uwansa a zamanin halifancin Sayyidi Usmanu radiyallahu anhu kuma su biyun na daga cikin waɗanda suka yi gadin gidan halifa Usmanu a lokacin fitilar juyin mulki da ƴan ta'adda suka yi wanda ya kawo ƙarshen mulkinsu sun yi haka ne kuwa duk ga umarnin mahaifinsu daga nan kuma sun ci gaba da taka rawa a duk sauran yaƙoƙan jihadi da aka yi har ƙarshen rayuwarsu wane ne Yazid sunan sa Yazid ɗan Muawiya ɗan Abu Sufyan ana yi masa alƙiya da baban Khalid mahaifiyarsa ita ce Maysun da Bahadal daga ƙabilar Kalb ɗaya daga cikin ƙabilun Quraishawa masu ƙarfi a wancan lokaci ta rabu da mahaifinsa tana ɗauke da cikinsa sai ta mafarkin wata ya fito daga cikinta masu fassara suka ce mata idan mafarkinki ya tabbata za ki haifi sarki hakan kuwa aka yi an haife shi a shekara ta 26 bayan hijira a zamanin sarautar sarkin musulmi Usmanu ɗan Affan ta tashi a gidan sarauta wanda aka haife su mahaifinsa yana riƙe da muƙamin gwamna a ƙasar Sham Yazid ya samu sarki a jihadi tun da wuri domin kotun yana matashi ɗan shekaru 24 ya jagoranci runduna mafi girma ta fitattaki Rumawa ta ƙwace daga ƙasar Sukus Bambaniya daga nan ne kuma sunansu ya fara fitowa har ya yi tashi a tsakanin matasa a nan ne kuma ya samu tasa daraja daga hadisi Ummu Haram ƴar Malhan matar Sayyidi Ubadatu ɗan Sami radiyallahu anhuma wacce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rundunar farko da za su yi yaƙi a teku da gaskiya al'umma ta Allah ya gafarta musu ta ce ya manzo Allah ko ina cikinsu ya ce eh kina cikinsu sannan ya ce rundunar farko da za su yi dirin ƙaisar da gaskiya al'umma ta su ma Allah ya gafarta musu ta ce manzo Allah ko ina cikinsu ya ce a'a wannan hadisi ya haɗa farilar Yazidu da mahaifinsa gaba ɗaya domin ko Sayyidi Muawiya shi ne ya fara jagorantar rundunar farko da kawo jihadi a Rumawa a teku zamanin sarki Usmanu a shekara ta 27 bayan hijira a cikin rundunar sa kuwa har da irin su Miqdadu ɗan Amru da Shaddadu ɗan Awsu da Abu Zar Al-Ghifari da Ubadata ɗan Samiku tare da matarsa wacce ta gamu da ajalinsa kai tsaye bayan gama yaƙi shi kuma Yazidu shi ne ya ci babban birnin Qusayniyya Shekaru 25 bayan wancan na farko, Usmaniya ita ce benin ƙasar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A cikin sojojin yanda runduna da Yazidiya jagoranta, an zaɓi fitattun sahabbai irin su Abdullahi ɗan Umar da Abdullahi ɗan Zubairu da Ibnu Abbas da Abu Ayyub al-Ansari. Sai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda kuma ya suka kafin kammala yaƙi. A ƙarshen sayyidi Hassan da Husaini a cikin rundunar. Kafin haka, Yazidiya amirin haji na musulmi baki ɗaya a shekara ta 50 bayan hijira. Ba za mu yi mamaki ba idan muka ga mahaifinsa ya zaɓe shi a matsayin yarima. To amma ko menene yasa aka zaɓe shi? Alhali akwai waɗanda suka fi shi daraja irin su Husaini bisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Ibnu Umar da makarantansu da ma waɗanda suka girme su. Wanda ita ce tambayar da za mu amsa a nan gaba bayan mun yi tsallaki game da rikicin mawallaka. Sashi ta ƙasa a kan wannan ɗan kyalifi Yazidi. Daga nan kuma sai mu turaka zuwa maganar rikicin da ya haɗa shi da sayyidi Husaini wanda a sanadiyarsa Allah ya ba shi shahada a filin Karbala. Wannan sha'ayin mawallafa a kan Yazidi. Ina da wahala ƙwarai ta samu wani mutum a tarihi wanda ruwaye suka ci karo da juna a kan sa kamar Yazidi. Yawan masoyansa masu kariyarsa da yawan maƙiyarsa masu cutarsa. Ina sanya mai karatun tarihi a cikin rudani. Dangane da al'amarinsa, kafin mu yi sharhi a kan wannan lamari bari mu ba da 'yan misalai. Misali na ɗaya, a daidai lokacin da Ibnu Abdurrahim yake ruwaito cewa Yazid ya damu da naɗin da aka yi masa a matsayin komanda. Kuma yana ganin babansa yana son ya halaka shi ne shi ya saya tura shi yaƙi. A kan haka ma bisa ga ruwaya sun sai da Yazid ya yi waƙa yana yi wa mahaifin nasu zango. Kuma daga ƙarshe babansa ya tilasta shi shi kuma Ibnu Salon ga abin da ya ruwaito. Wata rana Fatiha, matar Muawiya ta zagi Yazid a gaban mahaifinta. Sai ya ce mata Yazid ya fi ɗanki Abdullahi. Kuma mai gardama a kan wannan sai Muawiya ya kira Abdullahi a gabanta ya ce masa, a yau na yi isharar duk abin da kake so zan yi maka. Sai ka faɗi buƙatarka. Abdullahi ya ce, ni da ba jaki nake so ka saya min. Muawiya ya ce masa, ai sai ma jaki ne, kuma sai mu saya maka jaki. Sannan ya kira Yazid ya gaya masa irin yadda ya gaya ma Abdullahi. Nan da sai ɗan Yazid ya faɗi kasa ya ci juda don gode ma Allah, sannan ya faɗi baki ya ci. Wani ya sa tabbata ga Allah da ya tsare kiran sarkin musulmi, har ya nuna masa wannan lokaci. Ya nemi abubuwa guda ɗaya daga mahaifin nasa. Na ɗaya, ya nemi ya fi hukuntar da shi a wajen jihadi. Na biyu, idan ƙwarewarsa ta bayyana sai ya yi masa amirul hajji. Na uku, bayan haka ya faɗa wa jama'a cewa shi Yazidi ya nemi a yi masa ƙarin albashi kuma an aminta. Na huɗu, a yanka wa marayu sabon ƙarin albashi a shelanci cewa an yi haka ne bisa ga roƙonsa. Na biyar, daga ƙarshe kuma sai a ayyana shi a matsayin yarima. Duba irin bambancin da ke tsakanin waɗannan ruwayoyi guda biyu. A ta farkon an nuna Yazid bai ji daɗin an tura shi yaƙi ba har ma sai da ya yi mababansu zambo a kan haka. A ta biyun kuma an nuna cewa Yazid shi da kansa ya tsara mahaifinsa yin haka. A ruwaya ta farko za mu ga Yazid wani irin wawa mai son ni'ima da jin daɗi. A ta biyun kuma sai ya bayyana a matsayin jarumi mai hankali da dogon nazari da son gaskiya mata nasara. Wasu ruwaya za mu ɗauka. Misali na biyu, a lokacin da Ibnu Abdurrahim ya bayyana cewa Muawiya ya rubuta ma Yazid wasiyarsa alhalin Yazid na taina Faransa da wasanni, sai kuma dawo ba sai bayan mutuwar babansa Dinawadi. Shi kuma ya ba da labarin wasiyar a kan cewa sun yi ta ne baka da baka. Misali na uku, a cikin babban kundin tarihin da Ibnu Asakir ya wallafa, ya kawo hadisai masu ɗimbin yawa a kan jajin Yazid. Kamar yadda ya al'adanta a duk waɗanda yake kawo tarihi. Sai kaga ya kawo ruwaye masu yawa a kan yabin mutum, sai kuma ya kawo wasu irin su na cikarsa. Muradin mawallafa a wancan lokaci shi ne tabbatar da ruwayen kowane ɓangare na masoya da masoka. Don haka, ya zama dole kowace ruwaya a jingina shi da inda aka ji ta, don mai karatu ya zama cikin basira. Ba su san za a kaina irin wannan lokaci da nassin kawai ake kallo ba. Ba ma san su wane ne ya mai waitansa ba. Wannan shi ya sa sai ka ga mai yabo ya daskare mai waɗannan ruwayoyi. Mai tuka kuma yana ta cika baki da waɗancan. Wani ya sa da jijiyoyin wuyarsa a kan wata matsala. Sai na ce masa kawo na ci. Ya ce a ɗauko tarihin Ibnu Kathir. ƙwarar aka ɗauko ruwaya daga Muhammad bin al-Mubadir ne, na ce masa kasan wannan bai sani ba. Ƙwarar aka ɗauko littafan Rijal sai ga shi babu abin yabo ko ɗan kaɗan a tare da shi. Malamai ma duk sun ce da maƙaryaci ne, malaman sunna ne kaɗai ke iya tantancewa, su ci ra'aya su raka ta da tsakuwa. Kowanne mutum kuma yi masa adalci, ya ajiye shi inda ya cancanta. Wannan ya sa su kasance mafi adalcin al'umma. Kada mu je da nisa. Hadisi Ibn Atakir na Izagin Yazidi kafatunin shi idan ka duba isnadin su Iraqawa ne. Kada mu je da nisa. Hadisi Ibn Atakir na Izagin Yazidi kafatunin shi idan ka duba isnadin su Iraqawa ne. Ka ga kuwa ga adalci bai kamata shugaban da yake Sham a karɓi shedun mutane Iraqi ta ɗaya a kansa ba. Ko da komai akwai da yaɗiyar adawa a tsakani. Kai wasu ma in ka sa hankali kana gane cewa zuƙi ta mallauni. Kamar hadisin da ya ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Muawiya ya ɗauko Yazidi. Sai ya ce ga ɗan aljanna can ya ɗauko ɗan wuta. To Imam Muawiya ya ga Yazidi a zamanin manzon Allah mutumin da a lokacin ko auren mahaifiyarsa ba a yi ba. Haka dai maƙaryata ke yin lamarin nasu. A hadisin yabo ma za ka yi ta gani irin wannan. Dubi ne hadisin da aka yi ta yaya da shi a kwanakin ba a Facebook. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga Hassan da Husaini ya ce masahabbai, waɗannan kuke shirya kuma da su ake ba ku nasara, da su ake wannan, da su ake wancan. To ka ga yaran da aka haifa bayan an tofar da shedarar Alƙur'ani, an sha gwagwarmaya da arna, an ci azabar su, har an yi hijira kuma an yi jihadi an samu gagarumin nasara. Karatu ya yi nisa sosai. Alƙur'ani ya fi kuma mu karɓa a ce waɗannan yaran su ne za su ci nan da waɗancan da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bayan da suka kwashe shekaru kusan 20 suna karɓar madarar ilimi daga wurinsa. Kaga wannan ba maganar da mai hankali ke son rarawa ce ba. Lallai da Hassan da Husaini suka samu ta yin shahada. Hussein daga kafin su ya bayar cewa su ne Allah ya ba su mukamin shugabancin matasa a aljanna. Wannan ya wadatar da su daga irin wannan shirin. Haka za ka ga aya ta sauka a Makka, amma ƴan Shia su jajirce sai ya iya nufi nufi tare da Hassan da Husaini. In ka ce a dai duba. Domin lokacin ma ba a aurar da mahaifiyarsu ba ballantana a haife su sai su ce jiki makin halin bai. To, Yazidi da wasu ruwayoyin Ibn Atakir da wasu marubuta da dama sun zarge shi da shan giya, wasu kuma sun wanke shi kaɗan daga wannan tuhuma. A gaskiya suka wanke shi har da ƙanin Sayyidi Husaini Muhammad bin Ali bin Abi Talib, wanda aka fi sani da Ibn Hanafiya. Nan gaba za mu kawo cikakkiyar maganarsa a kan Yazidi Allah ya yi. Misali na hudu, ruwayoyi da yawa sun nuna cewa Yazidi yana shan giya. Wasu ruwayoyi kuma sun ƙaryata wannan. A cikin ta haka ruwayar Muhammad ɗan Hanafiya, ƙanin Husaini daga cikin ahlul baiti, wanda za mu kawo shi a nan gaba in Allah ya so. Misali na biyar, a lokacin da aka kashe Husaini wasu ruwayoyi sun nuna cewa Yazidi ya yi murna da wannan. A wasu ruwayoyin kuma an nuna damuwarsa a kan haka, har ma da rantsuwarsa cewa shi bai yi umarni da aka ce shi ba. Ya dai ba da umarnin a dakatar da shi daga abin da yake yunƙurin yi na juyin mulki. Haka ma game da iyalan Husaini da aka zo da su, za mu ga ruwayoyin Shia da yawansu suna nuna cewa an wulaƙanta su. Alhali a wasu ruwayoyin an nuna cewa Yazidi ya sanar da su cikin iyalan har an yi makokin Husaini na kwana uku a gidansa, sannan aka yi musu rakiya a mutunci don su koma Madina. Game da kan Husaini ma an ce Yazidi ya rinƙa sukarsa da wani makami da ke hannunsa, kuma an ce Yazidi ya ji ciwon kirkan kansa da aka yi ya yi umarni da aje da shi Madina a rufe su kuka da mahaifiyarsa. Waɗannan misalai ne ƴan kaɗan game da irin kafin sagar da marubuta tarihi suke yi game da wannan dankali. Allah yana son masu adalci. A kan wannan gaba yana da kyau mu bayyana abubuwan da malaman sunna suke alƙa'ari da su wajen yin hukunci a kan kowanne mutum. Na ɗaya, musulmi ba suna da alfarmar da ya kamata a kiyaye masa. Aya halitta a shiga rigar mutunci su sai da dalilin tabbatacce. Na biyu, yin kuskure a wajen kyautata samun musulmi ba to ya sa alheri. Bisa yin daidai wajen cin zarafinsa. Domin a na farkon Allah na iya yi masa ujuri, amma a na biyu mai alhaki zai ja alhakinsa a gaban Allah. Na uku, wanda bai gani da idonsa ba ko ya ji da kunnensa, to idan ya ba da shaidar sawa kammalaliya ba ce. Domin ba ta ginu a kan ilimi ba, kamar yadda Allah ya ce illa mai shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ajiyar da suka shaida da gaskiya kuma suna sani da abin da suka shaida a kansu. Na hudu, maganar abokin gaba a karanta ita sai an tabbatar da karfin zuciyarsa da gaskiyar harshensa. Amma abokin gaba da aka shaida tara take, sai a yi nazari an duba sauran ruwayoyi sannan a yanke hukunci a kan ruwayarsa. Na biyar, a kan kowane mutum akwai abin da yake yi wa a jingina masa duba da yanayinsa da tarihinsa. Wanda ne ya sake da kyau a san cikakken tarihin mutum kafin ɗaukar matsayi a kan duk wani labari da aka jingina masa. Kuma wannan siyasa masu hankali ke taka birki idan an zo magana kan almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da ka'ari da dindin yabonsu da muke karantawa kullum a cikin maganar Allah. Wanda Allah ya saukar da dawwammamin littafi ana karantawa a kan yabonsa. Yanzu zai zama shi ne abin suka da zargi. Na shida, mutum yakan iya yin laifi ko ne girmansa amma ya kasance ya tuba daga misali ko ya gamu da hukuncin Allah a nan duniya wanda zai shafe laifinsa. Ko ma dai ka kuma jira zuri da ita. Ko ya samu gaman ka kai da shekun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ko Allah ya duri tsarkin zuciyarsa ya yafi ko da ita ko ya shafe laifinsa. Don haka ya sa ahlus sunna ba su zagi, ba su la'anta domin ba su son shiga tsakanin mutum da mahaliccinsa. Waɗannan ka'idodi ne da suka shafi kowa da kowa ba ya ji da kawai ba. Amma a game da shaninsa gaskiyar al'amari ita ce. Ladabin ruwan da suke zarginsa daga kufa ta Iraki suka fito. Suka kuma gari ne da 'yan tawaye masu tsananin adawa da shi. Bisa ga haka ne ma suka shirya masa juyin mulki. Musamman a game da shanin Karbala da kitso sai ya ji da yi. Ruwan da suka fito daga kufa ne suka hakikance shi cewa shi ya ba da umarnin a sake shi. A yayin da wasu ruwayen ke cewa ya bayar da hanzarin kuwa cewa bai ce a kashe shi ba, ya dai ce a dakatar da shi ne daga yunkurinsa na jirin mulki. Zan ce ya kasance iyalansa da aka ce a yi bayan kashe shi, ita ma wannan magana daga kuka ta fito. Alhali akwai ruwayen da suka ce kuka ya yi tsayi har da la'antar gwamnan kuka. Yana cewa bai mutunta manzon Allah ba ga iyalansa. Idan muka yi la'akari da ka'idojin shari'a da muka faɗi a baya, tabbatar da mutum ya ji da zai yi wahala. Sauraro da yake ana nuna min lokaci ya yi. A madadin mai wannan littafi, Dr. Muhammad Mansur Ibrahim, sai wanda ya shirya wannan shiri Mustapha Bukari Sani, sai rijiniyan da ya hidimar tace mana sauti, Isa Mata Usman. Ni Halatu Usman ke cewa sai mun haɗu kashi ne.
والمرهقات قوامهم ومنهم رجال يغلقون أحد وهم بأقوالهم مبحين للمراضي ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون